أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دام تاش درتي نفس التندديو أتكن كراتم منا العزية يو بقي دوة جمادة الثانية هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبور تريه قدود ثلاثين دا أخو وده تيدي دي دا عشرين دا تقوى قوتا هدو نشير كرا تدبو بيو دا بو مشاد بيو تميلادية دا متاش سابا مفصلي واندا مالا يشي فصلون صلاة الجنازة فرض كفاية واتو فصلي أكام هكونشن صلاة جنائزة دا عند أكيينتا يشي صلاة الجنازة الجنازة صلاة جنائزة abin da yake nufi aljanaza shine almayyit, wato wanda yake mamaci. An kace aljanaza bil fathi shine shi almayyit mamaci kenan. In kace kuma bil kasri kace aljinaza shine makara wanda ake tsora mamaci akai. To salatul janaza sallar da ake yi ma mamaci, me hukuncin ta? Mallan ya fara da bayyana hukuncin, yace fardu kifaya, farilla ce ta kifaya, wato wajibi ne akan al'umma baki daya. Idan mutum ya mutu ba ya masa sallar jana'iza ba, dukkan al'umma sun yi laifi. Idan kuma mutum, ko da mutum ɗaya ne ya yi sallar jana'izar, to ya soke ma sauran al'umma nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi dalilin cewa fardu kifaya ne shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu daga cikin al'umma su yi, bai ce kowa da kowa ya yi ba. Lokacin da aka yi yaƙin Khaibar, wanda daga cikin sahabbai aka kashe shi, ana dawowa wani daga cikin sahabbai sai ya faɗi da kan dabbar sai ya mutu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum, ku yi matan uwanku sallah. Shi bai yi ba, sai abin ya damu sahabbai ya ake bai yi ba, sai suka tambaye shi, ya ce saboda ya yi gululi, ma'ana ya ɓoye wani abu daga cikin ganima. Aka je aka samu wata riga ba ta fi dirhami biyu ba, ita ce abin da ya ɓoye, ta haramta masa samun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa. Amma duk da haka, duk da musulmi ne, wannan bai haramta masa wannan haƙƙi na cewa dole a yi masa sallar jana'iza ba. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai masa sallah ba, sai ce sallu ala sahibikum, ku yi sallah ga ɗan uwanku. To wannan kaga ya nuna cewa ba akan kowa take wajibi ba, in waɗansu suka yi sun wadatar, amma umarnin da ya yi ya nuna kan cewa dole ne a yi ta. Don haka dole ne a yi wa mutum sallar jana'iza idan ya mutu akan al'umma baki ɗaya, ko da mutum ɗaya ne kuma ya yi, wannan ya wadatar. Waƙila sunna, waɗansu malamai suka ce sunna ce ba farilla ba ce. To dalilin sunna shi ne da wama annabi sallallahu alaihi wato waɗansu hadisai da aka rawaito na waɗansu da ba a yi musu sallar jana'iza ba. Duk da yake akwai waɗanda ba a yi musu sallar jana'iza da nafsi, cewa ba wajibi ba ne, kamar shahidi wanda ya mutuwa shahada, ba wajibi ne a yi masa sallar jana'iza ba, saboda rayayye ne. Amma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mashuhada a Uhud sallah, haka zalika yara, karamin yaro ba lallai a masa sallar jana'iza ba. Don an ruwaito daga Aisha ummul mu'minin tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ma Ibrahim ɗansa yayin da ya mutu yana ɗan shekara ɗan wata 18 bai masa sallar jana'iza ba. To wannan duk nuni ne akan cewa dalilin waɗansu ne da suke ganin kan cewa ita sallar jana'iza sunna ce, ba wajiba ba ce. Amma ƙaulin da yake mafi rinjaye shine wajabcinta. Rashin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Ibrahim kuwa saboda shi yaro ne, wanda wannan ne waɗansu malamai suka ɗauka cewa yaro wanda bai balaga ba wajibi ba ne a masa sallar jana'iza, saboda yaran musulmi aljanna suke shiga. Don haka ne ma sallar, in aka yi musu sallah, addu'ar da take musu ake musu daban take da addu'ar da ake ma sauran manyan mutane, kamar yadda za ku ci. Wa arkanuha khamsa, rukunan wannan sallah guda biyar ne. Ar-rukun, kamar yadda ko shi muke ambato, rukuni shine abinda shine wato a tsayuwar ibada din, abinda yake da shine ibada za ta tabbata, ba abu wanda yake wajenta ba, dole sai da shi sannan ibada za ta tabbata, kamar kabbara harama, kamar sallama, kamar tsayuwa a cikin sallah da ruku'u da sujada, wannan duk rukunai ne. To ita sallar jana'iza tana da rukunai. Rukuni na farko yace al-awwalun niyya, rukuni na farko niyya, wato sai da niyya ake yin ta. Kamar yadda yake akan kowace ibada, ba ta inganta sai da niyya, saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ayyuka suna tambata da niyya ne. duk abinda mutum ba shi da niyya to ibadarsa ba za ta yi wannan al'amari ba zai kullu ba a wajen ibada dan haka da mutum zai zo ya ji kawai an yi kabbara bai san sallar jana'iza ake ba sai shi ma ya ce Allahu akbar ya ji an sake wata kabbara ya ce shi ma Allahu akbar bai san sallar jana'iza ake ba to wannan ba zai samu ba za a ba shi ladan cewa ya yi sallar jana'iza ba domin bai yi niyya ba saboda haka dole sai mutum ya kudurci yin niyyar wannan ibadar asani rukuni na biyu alqiyam tsayuwa ba a yin ta a zaune ba a yin ta akan abun hawa ba a yin ta wato mutum ya hawa ya tsaya ya zauna akan doki ko ya ga an cika ya shiga cikin mota ya sallar jana'iza yana zauna a cikin mota a'a wajibi ne ya zamanto ya tsaya domin ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma ba Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka tsaya akan kabarinsa wanda yake nuna kan cewa wannan ibada ana yin ta a tsaye ne kuma haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dan haka ba a yin ta a zaune ba kuma a yin ta akan abun hawa sai dai kamar wanda yake ya mutu a cikin kwalakwale ko a cikin jirgin ruwa ya zamanto ana jin tsoron cewar yayin da aka yayin da ya zamanto an kai inda yake za a kai gaba domin a binne shi jikinsa zai abin nan zai zagonye zai jirkita ya zamanto ya kumbura ko ma ya fashe to a nan wajen sai a yi masa wanka a yi masa sallar jana'iza a cikin ruwa amma kun ga a cikin ruwa din ai ba a zaune za a yi ba a tsaye za a yi sai dai idan ya zamanto tsayuwar ba za ta yiwu ba kamar in kwale-kwale ne ɗan ƙarami wanda yake ba zai iya yiwuwa a tsaya ba sai dai ana zaune akan benci to sai a yi masa a zaune saboda abinda saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah baya ɗora mutane sai abinda za su iya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tu in na umarce ku da al'amari da wani umarni to ku yi shi gwargwadon ikonku to gwargwadon ikonsu shine su yi a zaune ɗin akan benci ba za su iya yi a tsaye ba to a nan wajen sai ya zamanto babin ruksa ne amma babin ruksa baya zamantowa ka'ida ita dai ka'idar ta rukuni ne ya zamanto an yi ta a tsaye na'am mara lafiya eh mara lafiya dama ta faɗi a kansa ba dama ba dama ai ba in waɗansu suka yi shi kenan sun wadatar ana maganar kan cewar idan ya zamanto ba yadda za a yi ta ɗin sai a zaune wanda ya zamanto ba zai iya zuwa ya tsaya ba ta faɗi a kansa domin rukunin ta tsayuwa ne asalit rukuni na uku at-takbir yin kabbara cewar Allahu akbar wa huwa arba'u takbirat shine kabbara guda hudu wannan ma rukuni ne waɗannan kabbarori da ake yi matsayin raka'o'i ne na sallah kowace kabbara a matsayin raka'a take tunda ba a yi ma wannan sallah ruku'u ba a yi mata sujada amma kabbarori din a matsayin rukunai suke a matsayin raka'a suke don haka ne ma idan mutum ya zo bai samu kabbara ta farko ko ta biyu ba zai bi liman idan liman ya yi sallama sai waɗannan kabbarori a alal misali ya zo bayan an yi kabbara biyu sai ya samu kabbara ta uku da kabbara ta hudu to bayan liman ya ce assalamu alaikum shi ba zai yi sallama ba sai ya kabbara ta uku ya yi addu'a ya sake kabbara ta hudu ya yi addu'a sannan ya yi sallama sai dai waɗansu malamai sun kayyade da cewa da sharaɗin cewa jana'izar ba a ɗauke ta ba idan ya zamanto kan cewa an ɗauke ta to sai kawai ya kabbara ba tare da ya yi addu'a ba sannan ya yi sallama in ko ya san cewa ba a ɗauke ta ba ba a yi gaggawar ɗauke ta ba zai iya yin addu'an ne ko da ta takaitacciyar addu'a ce domin ya samu wato falalar yin wannan sallah to sai ya yi kabbara ɗin ya yi addu'ar ya sake yin kabbara ya yi addu'a kuma ya ce kabbarori ɗin nan guda huɗu ne wannan shine abin da sahabbai suke ijma'i a kansa a zamanin sayyidina Umar cewa kabbara a sallar jana'iza guda huɗu raka'a kabbara huɗu ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya yi kabbara sama da hudu ga waɗansu waɗanda suka ga wata sallar jana'izar ya yi ma Hamza babbansa ibn Abdul Muttalib ya masa kabbara tara sannan ya yi ma shuhada Uhud kabbara biyar kuma hadisin Zaid ibn Arqam a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara biyar akan wanda daga cikin waɗanda suka rasu sayyidina Ali bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shima da Ammar ibn Yasir ya rasu yayi masa kabbara biyar saboda haka waɗansu malamai suka ce tunda sunna ta tabbata duk da yake ijma'i ne kuma akan abin da malamai gabaki ɗaya suke akai shine kabbara hudu ne amma tunda sunna ta tabbata babu laifi ai kabbara guda biyar babu laifi ai kabbara guda biyar a hayanan wani lokaci domin aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani lokaci idan limai ya kabbara biyar mutane sai su yayi sahawu ne yayi rafkanuwa sai a zo subhanallah subhanallah inda ba a sani ba to kamata yayi kai ka sa a ranka tunda ka ji an ce a cikin sunna ta tabbata in ka ji wani liman yayi kabbara biyar ka bi shi kada ka dauka rafkanuwa yayi in ka ji yayi sallama sai kai in kuma ka ji yayi kabbara hudu shi ma ka bi shi tunda ana yin kabbara guda biyar din kamar yadda ya zo a hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace wa in zada al-imam khamisatan idan liman ya ƙara kabbara ta biyar lam tabtul salatuhu sallata bata baci ba wannan duk da yake yayi shi wato sawa'un ko da ganganci ye ko da rafkanuwa sallata bata baci ba dalilin rashin bacin ta shine kan cewar a waiwaye ga cewa ta tabbata a cikin sunna kamar da ya zo a hadisin Zaid ibn Arqam wala yatba'uhu man khalfahu amma wanda suke baya kada su bi shi kada su bi shi saboda ya dauki kan cewa karin ta biyar din akan rafkanuwa ne wanda suke bayan sa kada su bi shi wayu sallimun sai su sallama wala yantawirunahu ba za su saurare shi ba ba za su saurare shi ba wannan shine abinda malam ya tafi akai sabanin waɗanda suke ganin kan cewa yin kabbara ta biyar din sunna ce su wanda suka ce yin kabbara ta biyar sunna ce sai su ce za su bi liman sai abu liman in ya kabbara ta biyar kuma a cikin faɗin sa kan cewar a yi sallama kada a saurare shi saboda a wato daga an cika rukun a wajen malam daga an cika waɗannan kabarori guda hudu rukunai sun cika saboda haka sallah ta cika za a iya yin sallama amma al'asul muka koma zuwa ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inma ju'ila al-imam liyutamma bihi fala ta'talifu alayhi an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa al-aula kada kai sallama kafin shi in yayi ta biyar ka jira yi in yayi sallama sannan kai sallama bayan sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa in ku mutun yayi sallama kafin liman ya saba masa to amma me yasa a wajen sallar farilla in mutum ya sallama kafin liman sallar sa ta baci amma a sallar jana'iza in mutum ya sallama kafin liman bayan yayi kabbara hudu sallar sa bata baci ba me bambanci tsakanin sallolin guda biyu me bambanci tsakanin matsalolin guda biyu na'am a hasan saboda ita sallama a sallar farilla rukuni ce amma a sallar jana'iza ba rukuni bace a sallar jana'iza ba rukuni bace dan haka ita sallama sunna ce a sallar jana'iza dan haka idan mutum ya riga liman yin ta ba zai zama to kan cewa sallar sa ta baci ba amma kamar yadda muka rinjayar al-aula ya sallama bayan sallama liman wa yustahabbu raf'ul yadayni fi takbirati al-ula faqat mustahabbi ne a dauka hannuwa a kabbara ta farko kadai wato kabbara farko ce mustahabbi mutum zai daga hannu ana sallar jana'iza sauran kabbarori guda uku ba mustahabbi bane mutum ya daga hannu wannan matsala ce da malamai ita ma sun yi sabani akai shin mutum zai daga hannunsa a kowace kabbara ta kabbarar jana'iza ko ko in yi a kabbarar farko ya wadatar abinda malam ya tafi akai kuma wanda yake shine mashhurin mazhabar Imam Malik kuma aka ruwa shine ma kaunan waɗansu daga cikin sauran mazhabobi kamar na Imam Abu Hanifa shine a kabbarar farko kawai ake daga hannu amma sauran kabbarori ba a daga hannu mazhaba ta biyu ce wadda ta ce mustahabbi ne a kowace kabbara mutum ya daga hannu dalili akwai hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab cewa yana yin haka waɗansu malamai sun raurana hadisin nan waɗansu kuma sun inganta shi amma fi'ilin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja mafi karfi akan wannan Abdullahi dan Umar an ruwaito cewa yana daga hannunsa a kowace kabbara ta sallar jana'iza a kowace kabbara ta sallar jana'iza yana daga hannunsa to sai ma waɗansu malamai su wanda suke ta akan wannan mazhaba suka ce to sayyidina Umar ba zai yi a ce wannan bisa ijtihadi ba dan aikin ibada ba a yin sa bisa ijtihadi kaga kan cewa ya dace kai abu sannan kai in ba ya tabbata bane ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba saboda haka suka ce wanda wannan abu din da fi ilin sahabi ne hukuncin sa hukuncin a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da suke ce masa lahu hukumur raf'i yana da hukuncin dauka shi ga manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi to amma shine kade sahabin da aka ruwaito ya daga hannunsa a wajen takbiratul ihram na sallar jana'iza saboda haka a wannan mataba ta biyu kowace kabbara za ta yi mata raf'ul yadayn babu hadisi ingantacce sahihi sarihi akan wannan illa wannan hadisin wanda yake wadansu malamai suke gani na Abdullahi dan Umar cewa hukuncin sa hukuncin fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum idan ya daga hannunsa ya samu lada amma in bai dan mutum ya daga hannunsa yayi karin aiki kuma karin aiki ne wanda yake da asali a cikin shari'a saboda haka yana da karin lada dan aka daga hannu din shine yafi a kowace kabbara saboda idan abu ya zamanto ya samu tushe karin aiki dalili ne akan karin lada kaida ce wannan ta malamai karin aiki dalili ne akan karin lada in dai aikin nan ya tabbata ba kowane karin aiki ne yake nufin karin lada ba fa eh kamar yanzu bayan kai sallama tazihi da ake 33 da takbir da tahmid 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kari akan wannan karin lada ne ba karin lada bane karin linki ne eh dan saba sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanci saboda haka kar aikin da ya samu tushe shine kari a cikin sa yake zaman tuwa karin lada to kamar wannan ya samu tushe duk da yake malamai suna ta baba akan tabbatar tushen ko rashin tabbatar sa amma ya tabbata daga fi'ilin sahabbai saboda haka kar dadin aiki akai dadin lada ne والابتداء بالحمد sannan mustahabbi ne mutum ya fara da godiya ga Allah yabo ga Allah jalla wa ala wannan shine masabar malik da masabar abu hanifa cewa idan kai kabbara sai ka ce alhamdulillah ba ka karanta fatiha ba kai godiya ga Allah saboda ana son a fara dukkan wata addu'a da yabo ga Allah kamar yadda yazo a hadisin abdullahi ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi sallah sai sallama sai ya ce wannan yayi gaggawa da kamata yayi ya yabo ga Allah sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah sai Allah ya biya masa bukatarsa to ita kuma sallar jana'iza addu'a ce dan haka ake so a bi ladabin addu'a wajen yin ta a fara da godiya ga Allah jalla wa ala godiya ga Allah shi za a fara yi sannan ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake anan malam bai ambace shi ba amma a cikin risala ya ambata mai risala dai ko mai risala ko yawa mai risala ya kawo a cikin risala ya kawo yin bayan godiya ga Allah ayi salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazhabar imam malik da mazhabar abu hanifa sauran malamai wanda ya hada da malaman hadith da mazhabar imam ahmad da abu da imam shafi'i sun tafi akan cewar bayan kabbarar farko fatiha ake karantawa fatiha kuma ta kunshi yabo ga Allah fatiha ake karantawa dalilin su abubuwa dalilai biyu suke da shi dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma wannan an kira ta sallah ya ce sallu ala sahibikum sallah ce tunda sallah ce sai an karanta mata fatiha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ita ma wannan sallah ce kamar yadda za a karanta ta a sallar farilla da sallar nafila haka a sallar jana'iza ma sai an karanta fatiha dalili na biyu abinda aka rubuto daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar jana'iza sai ya bayyana karatun da ya kabbara sai ya bayyana karatun fatiha da ya kabbara ta biyu sai ya bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ya kabbara ta uku ya addu'a ga mamaci da ya sallama yake li ta'lamu innaha sunna domin ku san cewa wannan sunna ce to idan sahabi yace sun abu sunna ne sunna wa yake nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i ne yace sunna ce to shine zai iya daukar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunna khulafa'ur rashidin amma in sahabi ne yace wannan abu sunna ce yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yana daga cikin abin da malaman hadisi suke cewa hadisi yana bashi hukuncin marfu'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi yace min sunnati kaza yana daga cikin sunna abu kaza to wannan tamkar yace ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kun ga wannan me yake nuna mana kenan ya nuna mana cewa karatun fatiha a cikin sallar jana'iza sunna ce dan haka wannan shine abin da yake mafi inganci cewa idan mutum ya kabbara ta farko a sallar jana'iza ya karanta fatiha to amma zai yi du'aul istiftah ko ba zai du'aul istiftah ba zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru zai du'aul istiftah ko ba zai ba a wajen malamai wannan kuma fa mun sani ba ruwan maliku da wannan dan malik bai ce za a karanta fatiha ba amma saban malik ba a karatun fatiha saboda haka batun du'aul istiftah ma bai taso ba addu'ar bude karatu ga waɗanda suka ce ana karanta fatiha ne za a yi wannan addu'a ko ba za a yi ba to su ma sun rabu kashi biyu abin da yake mafi rinjaye ba za a yi ba saboda ita a sallar jana'iza an gina ta ne akan sauƙaƙawa tahfifi gajarta ta ake ba a tsawaita ta abin da ake tsawaitawa a cikin ta shine addu'a amma wani abu kuma bayan addu'a ba a tsawaita shi dan an gina ta akan tahfifi ne dan haka ba za a yi du'a istifsa ba sai dai kawai a yi isti'aza a bude da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fatiha tana daga cikin alqur'ani kuma Allah ta'ala ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karatu alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaytan qur'ani ba a karana in za a karanta shi mustahabbi ne mai karfi mutun ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim to haka za a fara da isti'aza sannan ai bismillah sai a karanta fatiha wannan shine abin da yake tabbata a sunna bisa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas رضي الله عنه to bayan an yi sai kuma ai kabbara ta biyu sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo hadisin Abdullahi dan Abbas yanda ya bayyana sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma salatin da ake yi kamar yadda ake yi na tashahhud kamar yadda ake wato salati ibrahimiyya domin akai islatin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan a lafazin shari'a aka ce sannan mutum yayi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda ake nufi salatin ibrahimiyya kamar alal misali akan dutsen safa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara yayi zikirin da yazo sannan aka ce yayi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi addu'a to salatin da ake nufi salatin ibrahimiyya in a cikin lafazin shari'a yazo aka ce salati da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake yi salati الرابع ركني نهض الدعاء للميت الدعاء جمامتي الدعاء جمامتي إذا الدعاء جمامتي ركني تي بإثر كل تكبيرة أباين قوة تكبرة بأي دعاء تيسر بقوة الدعاء تسوكك ولا يستحب دعاء مخصوص ba mustahabbi bane ayi wata addu'a keɓantacciya babu wata addu'a da aka keɓance cewa ita ce mustahabbi wani abin da malam ya tafi akai kenan cewa babu wata addu'a makhsusiya da ake yi wajen sallar jana'iza saboda ba a ruwaito cewa addu'a an ruwaito akwai addu'a da aka ruwaito an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma waqi'a ta ayin ce saboda haka babu wata addu'a da aka ce lalle ita ce addu'a da take aka ayyana ta cewa ita ake yi wajen sallar jana'iza duk abin da ya sauka sai ai amma idan aka yi addu'ar da aka ruwaito cewa an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan ta akwai hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wanda daga cikin sahabbai da ya mutu yace sai ne rinka burin ina ma ni ne wannan gawar yace ina ma shine wannan gawar saboda addu'ar kaji sahabbai saboda albarkar wannan addu'ar suna fatan cewa ina ma su ne wannan gawar boko nan wajen da za ka ga makara ma tsoronta ake bi saboda ba a san abin da saboda kin mutuwa shi ku yace yanzu ina ma shine a wannan makarar ina ma shine a kwance a nan wajen to ko kai ne kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar addu'ar wacce ce ita ce wadda aka ruwaito tana cikin addu'o'in da suke cikin hisnul muslim yace allahumma ighfir lahu warhamhu allah ka ji allah ka yi masa gafara ka ji kansa wa afihi wa afu anhu kai masa afuwa daga bala'i shine in aka ce wa afihi kai masa afuwa wato ma'ana wato in ka shigar da shi cikin kabari kada kai masa kada fitinar kabari ta same shi kada jarabawar kabari ta same shi kada azabar kabari ta same shi kada kewa ta zaman kabari ta same shi kada matsa ta kabari ta same shi duk wannan yana ta hada a cikin wa afihi kai masa mu'afati al-mu'afat shine wato rangwame da wato wato lafiya daga bala'i duk wani bala'i a cikin kabari Allah kai masa rangwame daga wannan wa'fu anhu kai masa afwa wato ka yafe masa zanubansa kada kai wato ka kauda kai kamar bai yi ba ka dauke shi kamar ba muzunubi ba shine kai masa afwa ka dauke shi kamar ba bai zunubi ba wa'fihi wa'fu anhu Allahumma akrim nuzulahu Allah ka darajta masaukinsa ka darajta masaukinsa annuzul shine saukar bako da ake masa alal misali idan bako ya zo mata al'adar larabawa in bako ya zo musu sai a yanka masa akuya shine annuzul wannan haƙƙi ne duk bako idan ya zo ana masa wannan saukar bako din to Allah ka kyautata kai masa saukar baki ta karinci tunda yayin da mutum ya shiga cikin kabari wajen waye je wajen Allah ya je ya koma dai wajensa to kai masa kyakkyawar masauki kyakkyawan sauka wanda ya hada wato kyakkyawan kwanciya a cikin kabari da dukkan abin da yake zai faranta masa ne wa wasi mudkhalahu kai ka wato ka yalwata mashigarsa shine ka sanya kabarin ya zamanto mai yalwa a gare shi kada ya takura a gare shi kada ya takura a gare shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kabarin mumini ana wasa'a masa shi maddul basar ya ga tun gurgudan yanda ganin mutum yake kaiwa kabarin kafiri da munafiki da fajiri kuma ana takura shi yanda ya zamanto tamkar wato hakarkarinsa za su haɗe da juna saboda inda kasa za ta matse shi to shi wannan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasi mudkhalahu waghsilhu bilma'i wasalji walbarak ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma ruwan rada shine ruwan kankara da yake sauka ruwan sanyi da yake sauka karkashin a wato a karshen dare din nan wanda yi za ka ganshi akan ciyawa wannan ruwan ka wanke shi da wato wannan addu'a ce ta mubalaga wajen Allah madaukakin sarki ya wanke shi garai-garai daga dukkan laifuffukansa waqtilhu bilma'i wasalji walbarad Allahumma akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu waqtilhu bilma'i wasalji walbarad Allahumma nattihi min adh-dhunubi wal khataaya Allah ka tsarkake shi daga zunubai da kurakurai kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dana kama yanda ake tsarkake farin tufa daga dahuda na'am kalkal e wa nattihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dana Allahumma abdilhu daran khayran min dari Allah ka musanya masa gida fiye da gidan da yake da yafi alkhairi da gidansa na nan duniya in yana zaune a gida ne na kafirta a fada to ka bazzala masa da fada da tafi wannan in yana zaune ne a cikin lungu to ka bazzala masa da gida wanda yake mai yalwa gida wanda yake benaye wa ahlan khairan min ahlihi da iyali da suka fi iyalansa iyali ya hada da mata da yaya da ƴan uwa da wanda yake zaune tare da su na kusa da shi to ka baddala masa da wanda suka fi shi wa zawjan khairan min zawjihi da matar aure fiye da wadda ta fi ta to waɗansu malamai a nan wajen sun ce wannan yana nufin cewa kenan hurul ain sun fi matan duniya sun fi mata mumina tunda watakila matarsa mumina ce a ce kuma hurul ain su matsayinsu da Allah ta'ala ya ba su a cikin aljanna ba dan aiki ba ne dan kyauta ne da faranta rai ga muminai saboda ka ta zai support da yake ta zo ta shaida la ilaha illallah sai sallah kai azumi kai haji shine malamai suke nufin a ai khairiya din ba mutlaka bace abinda ake nufi ta fita ta janibi ta wani janibi ba wani janibi ba alal misali hurun in ai ba ta da abin nan ba ta haila duk da yake ita ma matar aljanna in ta shiga ba ta wannan za ta zama tsahira amma kasancewar ta tsarkaka daga wannan ya nuna kan cewa ta fita a halin yadda take a duniya din ko ba ta da mummunan ɗabi'a ba ta da mummunan hali nan kuma tunsa zaman da yake da ita zaman hakuri ne hakuri yake da ita to can kuwa ba zan tawon nan zaman hakuri din saboda kaga ta wannan wajen ta fita a ita wanda za a ba ta karama saboda rahama ta Allah da ta samu mumina abinda malamai suka faɗa shine muminan mata sun fi hurul ain sun fi mata ƴan aljanna wanda Allah ya halice su ce inna ansha'nahunna insha'a mun halice su da wato halitta su waɗansu ne halittu wanda Allah ta'ala ya yi su domin wato kyauta ga bayin Allah muminai a cikin aljanna to su matsayin su kuma bayan matsayin mata muminai ne saboda haka abinda ake nufi dai da Allah ka bashi mata ce da matansa shine wato halin su na lahira ya zama tafiye da halin matansa na nan na duniya tunda su kansu muminai mata halin su na duniya in sun koma lahira ba za su samu wannan hali din ba Allahumma adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa'ifu min azabil qabr wa min azabin nar ka tsirar da shi daga azabar kabari ka tsirar da shi daga azabar wutar jahannama اللهم ادخله الجنه واعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر الله wannan shi baya cikin wannan cikin hadisin abi hurairah ne ya ka hadisin zaid ibn khalid al-juhani kusan haka yazo اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي، اللهم ادخله الجنه واعيده من عذاب النار ومن عذاب القبر. حكي ذو حديث زيد بن خالد الجهني. يا ذو كما حديث ذكر ريتو ابي هريره شي كما ان صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا تشوا الله كجيكن رايه daga cikin mu da wanda ya mutu da namiji da mace da babba da yaro Allah wanda ka rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi a cikin musulunci wanda ka dauki ransa a cikin akan imani sannan Allah kada ka haramta mana samun ladan hakuri na rashin sa kuma kada ka fitine mu bayan mutuwarsa ya zamanto bayan ya tafi ya bar mu ya zamanto mu wata fitina ta zo za ta raba mu da Allah za ta raba mu da addini na'am wannan mutane ana dai faɗa ne yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku roƙa ma dan uwanku wannan bayan mutuwa ne take ta tabbitu inda su'al wato akwai addu'a da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam duk zaka iya masa wannan addu'a tunda ai addu'a neman shafa'a ce akwai kuma addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Usman bin Maz'un kafin a binne shi bayan ya mutu ya zo ya ganshi ya rufe idan sa sannan yace Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghazirin Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi yace Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayinka ka zamanto khalifansa a cikin iyalansa wanda suka zamanto ƴan baya wato ka zamanto tamkar yana nan ka zamanto kai ne khalifansa Allah ka buɗa masa ka yalwata masa kabarinsa kuma ka haskaka masa ka sanya haske a cikin kabarinsa to wannan addu'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ma a binne shi Usman bin Maz'un saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne yayin da mutum ya zo kafin a binne mamaci ya karanta masa wannan addu'a ko babu laifi ya sanya ita kanta wannan addu'ar a cikin addu'ar da ake ma a cikin addu'ar sallar jana'iza tunda ba a kayyade wata addu'a makhsusiya ba abinda ake so ake a wato ayi ikhlasin addu'a a gare shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhlifu lahu addu'a ku yi ikhlasin addu'a a gare shi wato ku zabi addu'a da tafi ko ku zabi addu'a da ikhlasi da neman alkhairi a gare shi ku yi ta ga shi wannan ga mamaci din saboda haka idan mutum ya hada waɗannan addu'o'i ga baki ɗaya wajen addu'a ga mamaci ya babu laifi kuma dalilin da zai nuna cewa babu addu'a makhsusiya shine sahabbai ba su tsayyade kansu da yin wannan addu'a ba da haka aka rawaito daga Abu Huraira yana yin addu'a sabanin wannan wadda ta zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da aka rawaito daga Abu Huraira yana yi shine Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. سنكم سيئي اللهم اغفر له ورحمه وآفه وأطوانه ورزاك الشعر. يا شو الله باوان كني دم باوان كا دم بي وركا كما الله كيني كفكوا سني لحالن سا الله أمي كتاوان أي كيني ككارا مسا أتشكتاوان أيوكان سا يا الله إدمي ممونا أي كيني كيافي مسا مياغون أيوكان سا. sannan kuma sai Allahumma Allah ka jikan saka Allah ka jikan saka masa rahama har zuwa karshe na wannan addu'a da ta zo ta hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani. saboda haka babu laifi idan mutum bai yi waɗannan addu'o'i, idan kuma mutum bai haddace su ba, to ya wadata ma ka yi ta cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah ka jikan saka gafarta masa da Larabci, kada kai da Hausa. Da Larabci ake yin ta tunda sallah ce, sallah ce kuma wannan addu'a da ake rukuni ce, ba kamar addu'ar sujada bace da zaki yi da Hausa. Dan haka mutum ko in baka iya ba kai kawai ka haddace Allahumma ighfir lahu warhamhu. In kuma baka iya ba to kai abin nan ka tsaya bayan liman kawai in an yi sallama kana dai cikin waɗanda suke shafa'a. Tunda ana so mutum ana son mutane su zo su sallah yawai, ana so a yawaita sallar jana'iza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ba wani bawan Allah musulmi da zai mutu sannan mutum 40 masu tauhidi da ba sa shirka su yi sallah a baya, su yi sallah a gare shi suna neman ceton Allah, suna neman Allah ya ba su ceton sa, ba ce Allah ya ba su ceton sa. Me neman Allah ya ba su ceton sa? Sai Allah ka yafe masa, to sun nemi ceto wajen Allah kenan, to Allah ku zai karba musu indai sun kai mutum 40. Shi sa Abdullahi ibn Abbas da shi ruwaito wannan hadisin wata ran a wani waje da ake cewa Qudayd, Qudayd a hanyar Madina ne daga Makka, in ka bar Makka wajen mil 70 kilomita 70 daga Makka in kana hanyar Madina, anan wani dan sa ya rasu. To aka yi masa wanka, aka yi masa likafani, za a yi masa sallah, sai ya ce ma wanda suke tare, duba ku gani jama'a ta taru. Sai suka ce masa jama'a sun halarta. Yace suna da yawa. Yace suna da yawa, za su ke kamar, yace za su ke kamar mutum 40. Aka ce za su ke kamar mutum 40. Sai ce to mu je a fita da shi a yi masa sallah, domin na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu bawan Allah musulmi da mutum 40 da ba sa shirka za su tsaya su yi masa sallah suna neman ceto, sace Allah ya ba su ceton sa. To shi yasa ake so din wato a sanar da sallar jana'iza ba don yin alfahari ba, don a samu wanda za su zo su yi sallah din su nemi ceton, wato su yi masa addu'a Allah ya ba su ceton sa. Kuma ya zamanto kan cewa an yi sahu aƙalla sahu uku, shi ma hadisi ya zo akan wannan a cewa wanda mutane su kai sahu har guda uku su nemi sallar jana'iza Allah zai karɓi ceton su. Saboda haka idan ba za ka iya addu'ar ba, ka halarta ma ta yi sallar kana ciki, ana Allahu akbar, kana cewa Allahu akbar din, wannan ta wadatar. Al-khamis as-salam, rukuni na biyar sallama. To nan malam ya ce sallama rukuni ce, can kuma da mun ce domin sallama wato ba rukuni ba ce. Wa yusallimu al-imamu wahida an yaminihi, malam liman zai sallama daya an yaminihi a gefen daman sai ce assalamu alaikum. Da haka aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Waɗansu malamai sun ce zai iya sallama biyu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Saboda hadisin Ibn Mas'ud da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar jana'iza yayi sallama irin sallamar da yake yi a sallah, irin sallamar da yake yi ta sallar sa. To sallamar da yake yi kuma ta sallar sa an ruwaito cewa sallama biyu yake yi, ta dama da ta hagu. To amma wanda suka ce sallama ɗaya yake yi shine hadisin Abdullahi ɗan Abbas na bayyana yadda sallar jana'iza ta kasance, an ruwaito cewa ya yi sallama guda ɗaya ne. Saboda haka kuma wannan shine abinda mazahibul arba'a suke a kai, illa wannan riwaya da waɗansu malamai suka ambace ta a cikin matabar Imam Ahmad cewa za a iya yin sallama guda biyu ɗin, amma mafiya yawan malamai akan sallama ɗaya ake yi. Yusmi'u nafsahu wa man yalihi, ya ji yadda kansa da wanda yake kusa da shi wajen sallama ɗin. Wa yusallimu wato shi liman ya ji yadda kansa da wanda yake kusa da shi yadda za su ji cewa ya yi sallama. Wa yusallimu al-ma'mumu wahida, ma'mum amamu wanda yake salla a bayan liman shi ma ya sallama daya yusmi'u nafsahu faqat yajiddatan faqat shi kadai wato ma'ana ba zai dauka kamar ya da sallamar ba wala yaruddu ala al-imami ba zai mayar ma da liman sallama ba wato ba zai sallama ta biyu ba sallama ɗaya shi ma zai to kabbara mun ce kabbara guda hudu ce kabbara farko a bisa abinda muka rinjayar bisa hadisin Abdullahi dan Abbas za a karanta Fatiha kabbara ta biyu a karanta salati ga annabi salawatullahi wa salamuhu alayhi kabbara ta uku a yi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu za a yi wata addu'ar ko ko ba za a yi wata addu'ar ba sallama kawai za a yi na'am qaulan na malamai a mazhabar malik dai a bayan kowace kabbara ana addu'a a kabbara farko za a yi yabo ga Allah san ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ai addu'a a kabbara ta biyu ma za a yi addu'a a kabbara ta uku ma za a yi addu'a a ta hudu ma za a yi addu'a sannan ai sallama a mazhabar mali a mazhabar Shafi'i da Imam Ahmad da suka tafi akan karatun Fatiha wanda yake shine abinda muka rinjayar anan za a yi addu'a a kabbara ta uku ne a kabbara ta hudu ma za a yi addu'a domin shine aula bisa ai shiru wanda kuma suka ce shiru ake yi babu dalili akan cewa shiru ake yi ne ko babu wani rukuni na sallah da za a ce ka tsaya jim kada kai magana akwai wani rukuni da ake shiru eh na'am ai ne ai shiru a wanda ba za su iya ba ne amma wanda zai iya sai ya shiru na'am a saboda kasancewar suna cikin sallah an ce su nemi ceto sai a ba su to ai sun yi suna cikin masu neman ceton amma sai addu'a da Hausa mai dalilin ka ne ai addu'a da Hausa na'am to shine sai kiraye shi da abin da aka koyar tunda a cikin rukunin sallah ne mutum ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu amma in bai iya ba kana ganin yadda Hausa to yahtamil wajhi ne ni da amma dai ban gani ba a cikin maganar malamai ban gani ba a cikin wai kuma na kore bane babu amma ni dai ban gani a cikin maganar malamai ba kan ce amma yahtamil amma abin da yasa saboda ita addu'an nan ta sha bamban da addu'ar sujada ba kayyade wata addu'ar sujada Annabi sallallahu alaihi wasallam yake liyakhtar min ad-du'a'i a'jabahu ya zaba addu'ar da yake so yi saboda haka idan bai iya da larabci shi ma in yana da larabci al-aula yayi da larabci in bai iya da larabci ba zai iya yi da Hausa amma wannan addu'a cikin sallar janaiza rukuni ce saboda haka ni dai a fahimta ta mutum ya kokarin ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu in bai iya ba ya shiru shi ya fi bisa yayi da Hausa wallahu ta'ala a'lam amma insha Allah zan ƙara bincika akan wannan mas'alar ko da yi addu'ar ba tunda ya zo da niyyar yin wannan sallar yanzu kamar alal misali takbirus sufuf yawaita sahu yana daga cikin yin addu'a din kaga bashi da alaka da addu'a amma haga yana daga cikin asbab na samun shafa'a na'am sai wannan ceton shine sallar janaiza ita ce neman ceton ko ba ita bace ko ku sai sun yi addu'ar yanzu ina zuwa yawa ahsan idan ya zamanto cewa mutum 40 suka zo dukkanin su ba wanda ya iya addu'a sai mu sai liman shi ma kuma kawai Allahumma ighfir lahu warhamhu amma dukkanin su musulmai ne muwahhidun ne yanzu baka ce waɗannan sun yi sallar jana'iza ba ne ma masa ceto suke ba sauran su ba su iya ba amma dai sun halarci sallah na'am bima'ana a'a ayanan ba addu'a ake miki ba sallah ce ko wato haqiqatan shar'iyya ita ake kaddamarwa a bisa haqiqatan lugawiyya haqiqatan lugawiyya na sallah shine addu'a amma a waje a wannan babin tunda ita sallah din sallar jana'iza ita ce alhaqiqatan shar'iyya an ce ti sallah ba shi ake ti addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ai ud'u ala sahib ud'u li sahibikum ba shi sallu ala sahibikum kuma sallar da yake niki ya fassara ta ita ce alhaqiqatan shar'iyya anan waje to raka ba addu'ar ake niki ba to a shahi dai wannan mu ci gaba da karatu za insha Allah za mu ai shi ba nan ne mahall shahid din ba a shahid dai ku bai bari insha Allah wannan matsalar akan yin addu'a a cikin sallar jana'iza ba da larabci ba mai hukuncin ta insha Allah abin nan zan ƙara bincike akan wannan sati mai zuwa insha Allah na'am wanda take yinta a bayyane yin sallar gawar yin addu'a a wannan kaga Abdullahi dan Abbas yayi ne min ajli ta'lim ya bayyana min ajli ta'lim wanda yana al-asl shine rashin bayyanawa sai dai in domin ayi ta'limi ne asali ba a bayyana ta sai dai in domin ta'lim ne na'am ita wannan sun saba sunna bayyana addu'a saban sunna ne wajen sallar jana'iza dan haka aka kiyaye cewa Abdullahi dan Abbas ya bayyana ta kuma ya bayyana ta dan ya nuna wa mutane ne ya bayyana sallar ya bayyana addu'ar dan ya koyar da mutane ya halatta ayi amma a zaman tokan cewa haka ake sallar jana'iza wannan fitar da ita daga cikin tsarin ta ne tunda ba a ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana ta yake ba kuma asali wajen addu'a shine a asirta ta asali wajen addu'a asirtawa ake ba bayyanawa ba to bayan an yi kabbara ta hudu ana yin addu'a shine aula ba a yi shiru ba idan wannan ba a yin mutum baya zama a cikin sallah ya shiru ya gun baya magana in dai ba sauraro yake yi na karatu ba kuma wanda yake sallah a bayan liman da liman yake bayyana karatu amma idan ya zama dokan cewa liman baya bayyana karatu kake sallah a bayan liman to karatu kai ma za ka har a an ruwaito daga abin nan daga fatuwar waɗansu malamai wanda suke malaman madhabar Abu Hanifa kan cewa idan mutum bai iya karatu ba a inda liman yake asalta karatu to ya rinka tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tunda suna daga cikin wannan Allah an ambace su cewa albaqiyatus salihat idan mutum bai iya karatu ba ya fi duka ya zauna ya yi shiru a liman yana karatu a asirke shi ko bai san abin da zai karanta ba to wannan shine abubuwan da ya danganci sallar jana'iza akwai sauran abubuwa da suke da alaka da jana'iza wanda malam bai kawo su ba daga ciki akwai adabul muhtadir ya ake ma mutumin da ajali ya kusanto masa wannan yana da muhimmanci a sani musamman waɗanda suke aikin ungozuma waɗanda suke aikin jiya ya zama to kan cewa sun san wannan yana ɗaya daga cikin kun ga abin da ake yi wanda yake ya kamata a ce wato a wajen syllabus ɗinmu na koyar da addinin musulunci wanda suke karatun addinin musulunci musamman a jami'o'i da tsangayin ilimi manya ya kamata a fahimci wannan fanni wanda yake muhimmi ne wanda yake yawanci ba a tsayawa a karanta shi shine fannin da ya shafi wato yaya shari'a take hangen mu'amala da marasa lafiya da kuma wanda ajali ya kusanta a gare su domin shi ma wannan fiqhu ne nasa daban wanda yanzu a waɗansu asibitoci musamman a ƙasashen da ake ƙoƙarin kamanta shari'a musamman dai ƙasar Saudiya suna da wannan suna da abin da ake kira at-tabibu shar'i likita na shari'a wanda ya san hukuncin shari'a da suka danganci halin rashin lafiya wanda yake shi ma fanni ne na ilimi muhimmi kamar alal misali za a zo a yi ma mutumin da yake ba a gane ba shin yana da kaman maza yana da kaman yana da waɗansu abubuwa na maza yana da waɗansu abubuwa na mata in aka zo za a yi masa aiki a mayar da shi a mayar da shi namiji ko a mayar da shi mace ko kuma kawai wani ya ji shi sha'awa yake kawai ya zamanto mace a je ai masa aiki za a mayar da shi mace ya halatta likita musulmi yayin irin wannan to duk akwai hukunci na shari'a akan irin waɗannan wanda yake sanin su yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an sani saboda likitoci su rinka komawa ya zuwa ga hukuncin Allah kafin su yi abin da ya danganci sana'ar su tazhir khalqillah amma akwai halin wanda yake ba tazhir khalqillah din bane akwai halin wanda kai yanzu kamar wanda yake alkhunsa mushkil wanda yake zamanto kancewa za a iya magana yana da sifa maza mata mata maza ake ta ko maza mata maza wanda yake da wannan kuma za a iya mayar da shi daya ko a mayar da shi mace ko a mayar da shi namiji ai haka wannan an yi wannan ba tazhir khalqillah bane wannan kawar da nakasa ce kawar da rashin lafiya ce da nakasa a cikin halitta wannan ya halatta ai to amma yadda za a yi takbirin yadda su likitoci za su namiji za su mayar da shi ko mace za su mayar da shi akwai bangare na shari'a da ya kamata a kula da shi to sannan haka zalika akwai abin da ya danganci jana'iza wanda malam bai ambata ba akwai hukuncin akwai wankan gawa da likafani sai kawai ya tafi zuwa ga sallah saboda a cikin kitabu sallah yake kuma yana faɗan as-salawatul makhsusa salloli waɗanda suke na daban keɓantattun salloli bayan ya yi sallah a sallah ta asali wadda yake cikin sallar farilla sannan ya biyo da sunnoni mu'akkada sannan ya biyo da ar-raghiba wadda yake sallah ce guda ɗaya sannan salloli waɗanda suke mustahabbai sannan yanzu ya kawo mana sallah wadda yake cikin fardu kifaya ita ce sallar jana'iza to uzuri ga malam da bai sa ya kawo wankan gawa da tufan littafani ba dan ya yana yin hukunci yana magana ne akan hukuncen sallah dangin sallah saboda sai dauki sallar jana'iza da kuma abin da ya biyo baya wannan na wato kai mamaci da binne shi da ziyarar makabarta wanda yake duk hukuncen da suke da alaka da aljanaza amma nan malam bai kawo su ba saboda ba su da alaka da hukuncen sallah ya tsaya a nan kuma da wannan fasali ne muka kare kitabu salah a cikin wannan muka kare babu albabu tsani babi na biyu wanda ke shine a cikin sallah in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kashi babi na uku shine a cikin azzaka insha Allah sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Yeah.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tambaya ta farko wannan yace ina son karin bayani akan yin sallah a abin hawa mutum zai rika nuni ko kiyatawa zai yi sallah akan abin hawa ya halatta asali shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana halin tafiya akan abin hawa yana yin sallah akan abin hawa ta duk inda ta fuskanta ko taguwa ko yayi sallah an ruwaito yayi akan taguwa an ruwaito yayi akan jaki saboda ko wannan ya halatta wannan ya zama to asali ne amma sallar nafila kawai banda sallar farilla saboda ahadisai din sun bayyana cewa idan zai sallar farilla sai ya sauke ya sallar dan haka ba a sallar farilla akan abun hawa illa a wannan zamani shine kamar a kan jirgin sama saboda yadda yayin tafiya take da tsawon tafiya za a iya yin kuma da iya zai iya yuwa a kulla dukkan rukunai za a iya yi a cikin jirgin sama to sannan in mutum yana sallar akan abun hawa din sai idan yana halin tafiya wannan shine mafi rinjaye da malamai suka tafi akai idan mutum yana halin tafiya ne tafiyar da amma tafiyar ko wanda ake makasuru ko wanda ba a yi masa kasuru za a iya yin nafila domin an rubuta Abdullahi dan Umar yayi sallah akan abun hawansa yayin da ya tafi zuwa ga gonar salambunsa da yake wajen Madina a Jur wanda yake ba tafiya ce da ake kasuru ba amma wadansu malamai sun ce mutlakan ko a cikin gari ne ma mutum yake tafiya zai iya yin sallar nafila akan abun hawa amma al'aula mutum sai in yana yin tafiya yana halin tafiya ne kuma in yayi ba sai ya fuskanci al-qibla ba ko ina take tafiya ba sharadi bane kamar yadda waɗansu suke cewa in za ka yi sallah akan abun hawa sai ka fuskanci al-qibla kai kabbara sannan sai ka biya ka fita inda kake yanzu kamar wato kana cikin mota za ka kana cikin mota daga Kano za ka tafi Abuja to in ka je sai ka kai kai ta tsaya a bakin titi ka juya ka kalli gabas kai sallama a wato kai kabbara sannan sai ka juya ka kama hanya sai ka bi kai kudu a wannan ba sharadi bane kana tafiya kana kallon kudu da kake tafiya din haka za ka yi kabbara ka yi sallah din to gangame da sannan ana annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana sanya ruku'unsa sujadar sa kasa da ruku'unsa wato ma'ana ya sunkuya ya ruku'u sannan ya sunkuyo fiye da sunkuyen ruku'u domin sujada wannan akan abun hawa kenan amma yanzu kana tuki akan siyari kada ka ce za ka yi wannan sai kai garari da rayuwarka ko rayuwar wani dan sai da ake tafiya akan titi mun sakan ɗaya ne sai kai hadari saboda kada ka ce za ka ɗauke kanka in kai ima'i ko a zuciyarka kai ima'i yayi kai ruku'u ko a zuciyarka ne ya hujjita ka ce za ka sunkuya ya zama to ba ka ganin hanya ka je ka faɗa rami in kai wannan kai garari da rayuwarka Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlika saboda haka mota daban raƙumi da jaki daban raƙumi da jaki ba zai maka wannan ba amma mota za ta yi maka saboda haka kai sunkuyan daidai gurgudu daidai yadda za ka iya yi in ma ba za ka iya yi da sunkuyo da kai din ba saboda kana ganin kanka kanka zai dauke daga wajen da kan siyari kai da zuciyarka ya halatta amma wannan babi ne wanda yake da halatta a rike shi ga mutane ba ya halatta mutum ya nafila a cikin mota kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace ayi wa mutane magana akan yin tambaya a cikin karatu su bari bayan an yi karatun an yi kiran sallah sai su yi don suna daukar suna dauke hankalin mutane to wannan yana da kyau kwarai da gaske mutane su rinka dan zai zama tukan cewa karatun ya fi amma wani lokaci abin da ya kansa wani lokaci idan ya zama tukan cewa abu ne wanda yake kamar kuskure ne aka yi a cikin karatun ko kuma abu wanda yake a watakila akwai rikici wajen fahimtar babu laifi mutum ya yi bayani domin kada mutane ya zama to kan cewa ba a yi tambayar ba bayan an ƙara karatu ɗin ya zama to an tafi da wata mummunar fahimta shin ana iya yin sallar jana'iza da takalmi ana iya yin sallar jana'iza da takalmi babu laifi hatta sallar farilla ma ana iya yin ta da takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ƙasan takalminsa in ya ga yana da dauɗa ya goge shi da ƙasa sannan ya salla a cikin takalmansa to amma wannan fa a cikin masallatai ne a cikin irin masallatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cike da rairayi wanda yake dan ka shiga da takalmi ka goggoge kasa rairayin ba zai bata masallaci amma ka zo masallaci ne tile da carpet ka ce kai sunna za ka yi ka tantance ka carpet ka kawo barna cikin masallaci ka kawo doka cikin masallaci ba sunna kake ba a lokacin nan bata masallaci kake wannan ba ya kamata mutane su fahimci wannan waɗansu suna ganin kan cewa wai su ai bin sunna ne su go cikin masallaci da kalmi ti sallah in ka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni Allah madaukakin sarki yayi umarni da da tsabtace masallaci fi biyutin azina Allahu an turfa a daukaka su dauka daya daga cikin daukaka su tsabtace masallatai saboda haka idan abinda kake ganin kan cewa sunna ne zai kawo kuma wato dauda ga masallaci to kuma zaka rusa wata babba wata sunnar wanda yake ta bayan haƙƙin Allah da haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mutane dan mala'iku kuma ba sa san dauda ko mutane ma masallata ba sa san dauda eh kamar a haraba kwarai da gaske kamar a haraba kamar kana cikin halin tafiya a wuri wanda yake a cire takalmi din zai zamanto akwai tsanani kamar a cikin jirgi ko ma a ƙasa din ko kuma wajen sallar jana'iza din wanda yake yawanci ba a masallaci ake ba a fili ake yi zaka iya yi a cikin takalminka babu laifi na iya yin sallar jana'iza da gajeren wando da singileti sallah ce fa sallah ce saboda ka dishir din sallah suna ce zaka iya sallar jana'iza babu alwala zaka iya sallar jana'iza babu alwala ko baka kalli alqibla ba zaka iya kallon nijar kai sallar jana'iza ai ba zai yi ba sallah ce kuma tun dukkan sallah an dalilan da yake ya wajabta suturce al'aura a cikin sallar farilla yake shine ya wajabta ta a cikin sallar jana'iza menene ingancin rashin daga muryar ladan a lokacin sallah amma fa naga ana yi a masallatan Makka da Madina eh to ana an ruwaito daga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi amma an yi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya a lokacin rashin lafiyar sa na ajali lokacin da yazo ya tarar da Sayyidina Abubakar yana sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aje ya ce a zaunar da shi aka zaunar da shi a gefen Sayyidina Abubakar sai na Abubakar ya koma baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ishara ya tsaya a wajen sa saboda haka yayi sallah yana zauni Sayyidina Abubakar yana tsaye yana yin kabbara Sayyidina Abubakar yana daukaka muryarsa da kabbara saboda muryar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da rauni ba a jin muryarsa saboda rashin lafiya sai Sayyidina Abubakar yake ji yadda mutane kabbara Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin samun tasmi'i kan cewa in akwai bukata za a yi amma in babu bukata fa shine malamai suke sabani a nan in babu bukata waɗansu malamai suka ce babu laifi ko an yi waɗansu malamai kuma suka ce haramun ne bal wanda ya in babu bukata in ya ɗauka kamar ya sallar sa ta ɓaci wannan shine kaulin mazhaban malikiya cewa ba a tasmi'i idan babu bukata idan aka yi tasmi'i ko babu bukata to wanda ya tasmi'i sallar sa ta ɓaci shi zakaran a ba ladan bane ai ladan shine mai kiran sallah zakara shine mai ɗauka kamar ya to yanzu kuma tun daga last speaker tun daga last speaker kaga za a ji muryar liman to da ka babu watakila ma liman din ya fi zakara ɗauka kamar ya tasa to da ka babu bukatar ai to da ka abu ne wanda yake an yi shi bisa bukata in kuka kula yadda abin yake a cikin tarihin musulunci yanda kuma suke yi a Makka da Madina sun dauki mata bar farko din ne cewa babu laifi ko da babu bukata din ya zama dukan cewa an yi tasmi'i da shi yasa suke yi har yanzu amma ai Makka da Madina ba a kafa hujja da abin da ake a Makka da Madina ba a kafa hujja da abin da ake a Makka da Madina sai an bijirar da shi ga nusus tunda Makka da hatta Madina a zamanin Imam Malik yana kafa hujja da abin da ake a Madina sauran malamai ba su sallama masa a zamanin sa fake nan saboda a zamanin sa din ma akwai waɗansu abubuwa da an yi da an akwai waɗansu abubuwa na sunna da ba a yi kamar sayyidina kamar abin nan Umar ibn Abdul Aziz da ya yi sallah ya kabbara a kowane sunku da kowane dagowa wannan kabbarar da ake in an zo sunkuyawa ruku da an zo sunkuyawa sujada da dagowa daga sujada a Umar ibn Abdul Aziz ya salla a haka sai Abu Hurairah ya ce wannan ya tuna min da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa kenan daga baya limamai sun manta ba sa yin haka ba sa kabbara sai dai kawai a ga liman ya sunkuya Abu Hurairah ya yi sujada ta tilawa alqur'ani da kanta idza sama'un shaqqat sai aka ce masa me ye wannan saboda ba a yi an manta da wannan Abu Hurairah ya ce na yi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ya karanta idza sama'un shaqqat ya sujada na ka ba zan daina ba ni ma saboda haka ba a kafa hujja da aikin waɗansu mutanen gari ana kafa hujja ne da alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yanda ake din a Makka babu laifi saboda gari ne wanda yake akwai malamai kuma ana daidai gurgudu ana kamantawa idan mutum ya ga ana yin abu ya ga sabanin wannan to babu laifi ya bincika ya ga ya to ya ake haka a Makka kamar alal misali as-salatu khairun minan nawm nunan wajen ke ka tashi ka zo ka ga a garinku an ce masallatai as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ake ka je Makka da Madina sai ka ji as-salatu khairun minan nawm a kira na biyu ake yanda da ake yi a can kafin aka samu fatawa to dan su daga cikin malaman mu da suke ganin kan cewa a kiran sallar farko ake to kai kuma a Makka gashi ba haka ake ba to babu laifi kace yaya ake haka a lokacin da in kai bayani wata kila sai ka gane kan cewa abin da ake yi a can din ai shine aka asasa shi bisa ilimi ba abin da ka tashi ka gani ana yi a garin ku ba amma dai ka fahimci wannan abin da yasa na faɗi wannan dan kada ka dauka cewa duk abin da ake a Makka da Madina addini wato hujja ne hujja a cikin alkur'ani da sunna ne ba a aikin wani ba komai ba a aikin wani gari ba ba a aikin wani mutum ba ba a aikin wani malami ba saboda haka malami zai iya samun kuskuren fahimta zai iya samun kuskuren fatawa zai iya kuma tafsiri ya zama to fahimtar sa din ya san yana da fahimtar haka din ne amma ya zama to kan cewar yayi kuskure ko kuma yayi ya gajiya saboda shi ma mutum ne ko ba ma'asumi bane zai iya yi bisa kuskure to shikenan saboda generator mu ya so mu bada mushkila zamu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk